This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger, za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran masu karantawa Ibrahim Kalmasi Garba da Sarfilu Hashim Gumal. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya yi kiran da a ci gaba da girke sojojin ƙasa na Amurka a Iraki da Siriya don a yi galba kan ƙungiyar ISIS, yayin wata hira da shi a gidan talabijin ɗin CNBC a wurin wani babban taron tattalin arziki da ake yi a Davos na ƙasar Switzerland. Carter ya ce sojojin Amurka na ƙasa za su ƙarfafa gwiwar sojojin Iraki da Siriya su kuma mai da hankali kan bayar da shawarwari da kai ɗauki. Muna duba yadda za mu samu damar yin abin da ya fi wanda muke yi yanzu, kuma za a samar da sojojin ƙasa. Ina so in bayyana wannan dalla-dalla, a cewar Carter. Sakataren tsaron Amurka ɗin zai gana da wasu ministocin tsaro na wasu ƙasashen cikin makonni biyu masu zuwa. Ya ce akwai ƙasashe da dama da ba su yin abin a zo a gani a yaƙi da ISIS. Ya ce irin waɗannan ƙasashen a takarda kawai suke yaƙin. Ba wata alfarma Amurka ke nema wajen wasu ba, muna so ne sauran mutane su taka rawar da ya kamata su taka, a cewarsa.
Al'ummar da ke Washington DC, babban birnin Amurka, na shirin fuskantar wata guguwa mai ƙarfin gaske da ke tafi da dusar ƙanƙara, wadda ake tsammanin yawanta ya zamanto kusan wadda ba a taɓa gani ba a lokacin da guguwar za ta nufi gaɓar gabashin ƙasar. Masu hasashen yanayi sun ce dusar ƙanƙara za ta mamaye birnin Washington da sama da santimita 60, wadda ta fara zuba tun yammacin jiya Juma'a, ana kuma tsammanin za ta ci gaba da zuba har zuwa ranar Lahadi. Ana kuma kyautata tsammanin aukuwar guguwar mai hatsarin gaske da ambaliya a gabar tekun yankin. Gabanin aukuwar hakan magajiyar garin Washington Moriel Bosa ta kafa dokar ta ɓaci, inda tuna aka rufe makarantu a jiya Juma'a. Haka kuma an rufe ofisoshin gwamnati da ke birnin. Jami'ai ma na ɗaukar wani matakin da ba a saba gani ba na rufe ɗaukacin sashen sufuri na birnin. Yanzu haka dai an soke zirga-zirgar jiragen sama 4,500 a duk faɗin Amurka, yayin da ake tunanin za a samu katsewar wutar lantarki a kuma daidai da lokacin da aka umarci mutane su tanadi abinci da sauran muhimman ababen hawa.
Harin da aka kai kan wasu manyan butattun mai a yankin Niger Delta na Najeriya na janyo fargabar yiwuwar ƙungiyar 'yan tsagerar da ta ɗan daɗe ta ɗan lafa ta sake zabura ta kawo cikas ga ɓangaren man ƙasar. Babu dai wanda ya ɗau alhakin kai harin. To amma ya zo ne 'yan kwanaki bayan da wata kotu a Lagos ta bayar da umarnin damƙe tsohon madugun 'yan tsagerar Ifunpolo, wanda aka fi sani da Tanpolo. Tanpolo ya taɓa zama wani mai ɗimbin tasiri a tsakankanin ƙungiyoyin 'yan tsagerar, waɗanda ke kiran da a ƙara kason da talaka ke samu a yanki mai arzikin man fetur ɗin. Kusan dai an murkushe wannan tawayan a shekara ta 2009, lokacin da gwamnati ta fara wani shiri na afuwa wanda a ciki akan baiwa 'yan tawayan albashi da kuma koya musu wasu hanyoyi koko dabarun dogaro da kai a madadin tabbatar da zaman lafiya da za su tabbatar, a cewar hukumar yaƙi da almundahana a Najeriya. Ana zargin Tanpolo da wasu mutane tara ne da laifin ɓadda sawun kuɗin haram da kuma wata munamuna ta haɗin gwiwar kamfanin gwamnati da mai zaman kansa da ta shafi hukumar kula da harkokin sufurin ruwa.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Najeriya sun jaddada samun galaba kan mayakan Boko Haram tun daga farkon wannan shekara. Ga wakilinmu a Maiduguri, Haruna Dauda da ƙarin bayani.
Rundunar sojin Najeriya 67 da ke garin Maiduguri kace ta halaka mayakan Boko Haram 90 a wasu wurare daban-daban da ke jihohin Borno da Yobe a shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Major General Loki Irebo ne ya shaida wa manema labarai a garin Maiduguri cewa tun daga ranar 17 ga watan Janairu har haɗi zuwa jiya sun samu nasarar halaka waɗannan mahara da kuma kwato kayayyakin yaƙi da dama. General Irebo ce sai da akwai sojoji su guda uku da suka samu raunuka. Kuma sun samu nasarar kubuto da wasu mutane 370 wanda suka hada da mata da tsofi da kananan yara. Janar Ebon ya ce akwai wasu 'yan Boko Haram da suka mika kansu su uku ga wasu maharba da ke garin Dambuwa wanda kuma yanzu hakan suke hannunsu inda suke musu tambayoyi don ci gaba da gudanar da bincike a kansu. Kuwa jiya ma dai an samu sayan kunnan bakin wake su uku da suka hada da mata biyu da namiji ɗaya da kuma suka yi kokarin kutsawa cikin garin Maiduguri wanda ake zan cewa sun fito ne ta bangaren dajin Mafa, amma dukkaninsu sun gamu da ajalinsu ne lokacin da bom ɗin ya dinga tashi a jikinsu ɗaya bayan ɗaya. Sai dai guda da ke kokarin kutsawa zuwa cikin jama'a, jami'an tsaron civilian JTF ne suka bindige shi.
To a gaida Haruna Dauda.
Yayin da shugaban China ke shirin zuwa Iran wannan ƙarshen makon a wata ziyarar aiki, Amurka ta ce tana dai fata China za ta ci gaba da haɗa kai da ita Amurkar wajen ganin cewa Iran ba ta farfaɗo da shirinta na nukiliya ba. Shugaban China Xi Jinping shi ne shugaban ƙasa na farko da zai je Jamhuriyar Musuluncin tun bayan da ta fara aiwatar da matakan katse shirinta na nukiliya. Ƙasashen biyu sun ci gaba da hulɗarsu ta fuskar tattalin arziki da soji, duk kuwa da takunkuman da Amurka da sauran ƙasashen yamma suka ƙaƙaba. Amurka da China na shugabanci na gamayya a wata tawagar da ke kula da sabon fasalin babbar na'urar sarrafa ruwa ta Iran da ke Arak, saboda kar a ƙirƙiro sinadarin plutonium mai ƙarfin zama makami da ita.
Cikin makonnin ƙarshe na shekara ta 2015, kusan manyan jami'ai da komandojin ƙungiyar ISIS a ƙasar Siriya da Iraki wajen 500 ne suka kwashe nasu yanasu suka arce. A cewar wani jami'in Amurka wanda ke da masaniya kan wannan muhimmin bayanin, ba wai ja da baya ba ne suka yi, illa sun yi ne domin ƙarfafa wasu lardunan abin da suke kira lardinsu da ke wanzuwa a Libya, inda yanzu haka ma suke ƙaruwa da wasu 'yan Tunisiya da Libya waɗanda suka kogi a wajen fada. Yayin da wasu jami'an Amurka kuma ke ganin faɗan da ISIS ke yi a Libya a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin jan lokaci da kuma samun ƙarin sarari domin karkatar da hankalin duniya ga Iraki da Siriya, wanda ya ɗauki wannan barazana da muhimmanci.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi kira ga ƙasashen duniya jiya Juma'a da su ruɓanya himmarsu wajen warware matsalar da ta samo asali daga yawan 'yan gudun hijira na yaƙe-yaƙe da ba a taɓa gani ba, su kuma taimaka ma sauran masu fama da tashe-tashen hankula a sassan duniya daban-daban, don kuma su daƙile yawaitar ta'addanci tun daga tushe. Da yake jawabi ga taron tattalin arziki na duniya a birnin Davos na ƙasar Switzerland, Kerry ya ba da sanarwar cewa shugaba Obama zai ɗaunayoyin wani taro a hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York a wani lokaci a wannan shekarar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Allah ya jikan Hajiya Burmani
Chogi. Amin, wakil gani fadi, don ce Allah ya jikan Hajiya Burmani Chogi.
Amin, ka ji wasu kalmomi. Da warisa, da walkami.
Da walkami. Okay, okay. Halima yau ana wato ana ta shan dusar kankara.
Habba malam Ira, ai masu saurare ku taya mu da addu'a. Allah nuna mana wucewa wannan dusar kankara.
Kware da suke.
Ni tunda ka zo kasan nan ka taba gani irin wannan
abu. Akwai wanda aka taba yi a shekarar 2010 wanda ake kiranta akwai sunan da aka sanya mata Halima.
Anya ta kai wannan.
Amma dai ana cewa dai kafin wannan dai ta kare, kafin ta kare ana ganin cewa za ta zama ɗaya daga cikin biyar da suka fi muni a tarihin Washington.
Allah, Allah ka samu ga wucewa wannan abu lahiya ba. Malam Ira niwa. Gaskiya dai ni zar ta hidadi a irin wannan yanayi.
Irin wannan yanayi kwarai da gaske. Ga sanyi ga yadda babu yadda mutum ya iya.
Yawwa.
Ma sauraro ma za su gafarce mu saboda akwai alamun cewa watakila yau da shirin mu na karfe 4 da shirin mu na 9 da rabi na dare.
Gaskiya da wuya
wani zuwa daren Litinin da safe zai wuya a ji labaran duniya za mu rika sa kamar wato shiri ne na gaggawa saboda wannan hali da ake ciki.
Saboda da wuya mutum ya hito daga gida kuma kaga ana ta sanarwa ta kahohin yada labarai kowa ya zauna a gida.
Kowa ya zauna a gida kada ya fita ba a son motoci a hanya saboda ai kokari a gyara hanyoyi. Kuma gashi yan bus da jiragen kasa da suka saba zirga-zirga da mutane a cikin Washington duk gaba ɗaya su ma abin ya tsaida su.
Shekara ta 20 a America ban taɓa ji an rihe tashar jirgin ƙasa ba gaba ɗaya kwana biyu a jere.
Sai wannan karo.
Ban taɓa ji ba a ce ba jirgin ƙasa ba.
Kuma mutum ma kafin snow ɗin ya zo wannan wato dusar ƙanƙara kafin ta iso aka yi ta sanarwar cewa za a rufe, za a rufe.
To Allah Ubangiji ya nuna mana wuta lahiya.
Amin sama amin. Halima hunturu ne dama haka ya saba wani lokacin sai ya zo wato ba zato ba tsammani lokaci guda.
Balle kuma ƴan jaridar ƙasar nan in kana kallon talabijin za a sai kawai a tsorata ka za ka ga kawai kamar duniya za ta tashi.
Za ta tashi kwarai da gaske. Kin san abin nan a bana aka yi ta ce watakila hunturun bana ba za a ga sanyi ba, ba za a je dusar kankara ba saboda har zuwa lokacin Kirsimeti da sabon shekara.
Sosai, sosai.
Zafi ake yi ma maimakon a yi sanyi.
Sosai.
Amma ashe yana na ya makale hunturun, ya ji ya makale a can ba yana ce ko za ku gani bari mu shiga sabon shekara.
Wallahi kam.
Da shi abin ya zo da huci. Allah dai kamar yadda kika ce Allah Ubangiji ya sa mu ga ƙarshen sa lafiya. Allah ya fitar da mu.
Amin.
Ɗauke wuta kan ba a taɗi Halima. Watakila mutane za su ta ji a cikin labarai ko a talabijin za su gani.
Ba ɗauke wuta ba.
Miliyoyin mutane.
A ƙasar nan sai an ɗauke wuta za ka san lalle gwamma gida. Kagan a gida ne za ka samu murhunka da itace ka hura wuta ka aza tukunya. Amma na idan aka ɗauke sai dai ka sha madara ka ci burodi.
Ke sa kwana uku a jere kafin ranar Juma'a kafin jiya kankara nan ta fara zubowa. Kwana uku a jere wato idan kika shiga kantuna. Dukkan tun da ke gani irin abin da mutum zai iya ce cikin gaggawa din nan.
Sosai.
To babu shi.
Kakaf an sai.
Haruwa.
Haruwa.
Haruwa kwalba da
gara
abu da eh ribibi.
Ribibi na ga wasu wannan yana da wannan yana da.
To Allah Ubangiji ya kyauta Halima.
Amin, amin, amin.
Mun karkade kunnuwa.
To bari mu yi gaishe duk da ana zuba dusar kankara amma ga gaisuwa na. Ga gaisuwar Hidan Abari ya huce zuwa ga Adam Kura mai Kanti a Magarya da mai Kano shugaban mahaya dawaki na Najeriya da Honorable Habu Katorz a Magarya da Musa Abedi mai farmasi a Magarya da Gambo Tayar a Magarya sai Hajiya Rabi matan Mayor Alhaji Ahmadu Dan Malam a Magarya da Mallawan mai Peter da Shafshaf da Mustapha mai Shayi da Hajara mai Tuwo dukansu a gawan Tahiro Road da ke Magarya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Dakau mai daka ma yaro kashi uwashi na gani ba ta ɗimi a nyamai. Sai Liman Mato mai shayin aljanu wanda ya ce dai yana tini a maka tini dai ban san tinin mai ba amma dai ya ce a maka tini.
Shayin aljanu?
Yawwa dukansu a nyamai da fatan suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Aliyu Umar da Salihi Sanusi da Uzairu Muhammad Bello Aliyu da Ibrahim Muhammad Bello da Muhammad da fatan suna nan lahiya sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Umar Tofa a Kano musamman ma Aisha Umar Tofa da yayyata Halima Tufa da aka yi sani da Ummi Tufa dangane da rasuwar ɗansu Albashir Aliyu wanda Allah ya macika kwanakin baya a Kano.
Allah
ya ji ƙansa, ya rahamshe shi, ya gafarta mishi, ya sa ya huta. Amin. Su kuma Allah ya ƙara musu haƙuri da dangana.
Amin. Halima, ga dimbin gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga Alhaji Ahmad Wasai tare da Umar Shehu Minjibir Garkon Minjibir, sai Alhaji Ado Sani Kiri a jihar Jigawa, sai Alhaji Umar Mudi na Bako gidan Gashasha Kano tare da Alhaji Dr. Dan Maliki na Dashi Farms Minjibir a kanan Dabo, da fatan suna nan lafiya. Ga wata gaisuwar nan ta fata alheri zuwa ga iyalan Malam Abdullahi Inyako Zirin Kojole, muna ta samuna auren ƴaƴansu wato Hindatu Ummi da kuma Astabarka Walida wadda aka yi jiya Juma'a a masallacin Alnar da ke Wusa Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Allah Ubangiji ya sanya alheri. Ga dimbin gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga dan madamin jama'ar Alhaji Adamu Husaini, muna taya shi murna na wannan sarauta da aka bashi. Allah Ubangiji ya taya shi riko.
Amin.
Muna miƙa dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu, Babeo Jonka Bawa Ungwa Karfin Madaki a Bauchin Najeriya, sai kuma mai sauraron mu Aliyu Umar Gire. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga Comrade Umar Gidado Gumi tare da Dikko Buba Bukui Maja Zamfara, sai Sa'idu Abbas dan Sadau tare da Alhaji Aliyu Ubayo dan madama alƙaleri na hukumar custom ta Najeriya, da fatan kuna nan lafiya. Muna miƙa dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji dan Asabe Baban Wanti wanda aka fi sani da suna Abi Lion, muna masa fatan Allah Ubangiji ya kawo sauki bayan hatsarin da ya same shi. Dambin gaisuwa zuwa ga Alhaji Ubafan Shin Dreban Dangote a Magamar Gumau da ke jihar Bauchi, sai Alhaji Muhammad Sabo Turakin Giyade tare da Ahmed Arab Azare, shugaban kungiyar muryar talaka a jihar Bauchi, sai gaisuwar Alhaji Musa Babaldu Mena a jihar Jigawa Najeriya tare da iyalansa, musamman ma da takwarana Ibrahimu, da fatan dukkuna nan lafiya.
Alan za ka hutu ne?
Da na kira Alhaji Musa Babaldu sai su ji wuce.
A na sani.
Haka kuma muna gaida Suleiman Saya Saya, da fatan dukkuna nan lafiya.
Wai shege uwa. Allah ya ji kambar mani cogi.
A bisa ma Halima.
Wai ta sai da kayan ɗaki ta ci zo gale.
Za a kai ɗiya gidan aure, wai gado ba katifa, ba menene, ba menene. Wai aka kai aka ce, to ba ɗiyar kuke so ba, to gata.
Eh, lallai.
Haka ne.
To Malam Iro, kana da labari ko
karanto? Ban sani ba, ko da inda ake karanto mana wani labari, ni dai ban sani ba, ban san yadda kike ji da kankara ba, ban san ko kina abin nan da Turawa suke kira backsliding ba. a cikin kankara. Allah, Allah, ka jikan abin da akwai labari, Halima. Akwai labari da muka taba yi a cikin wannan fili akan dusar kankara. Allah Ubangiji ya jika Ali Abbas.
Amin.
Tsohon abokin aikin mu Ali Abbas yana ba mu labari saboda inda gidansa inda ya zauna wato kamar tudu ne idan mutum ya fito daga cikin gidan yana hawa kan hanya wato gangara dai gidan na kan tudu ne wallahi yake ba mu labari wani lokaci ana kankara irin ya fito bai ankara ba ya sa kafa kisan idan kafin dusar kankara ta daskare mutum yana iya shiga ciki yana tafiya
amma in dan iska ya buge ta kadan
yawa ta kwanta kasa yawa ta santsi kankara ce wallahi yace yana taka kawai bai san cewa ta zama kankara ba kawai sai gaishe yana tafiya kawai da akan hannunsa da kuma rubda ciki
wallahi
akan ciki kawai ya doshi gangare ka sai da je tsaya sai da har kasan titi ya wuce gidaje sun fi goma yana zartuwa kasa
kai Allah
ya kiyaye irin wannan dusar kankara kenan Halima
wallahi kuma mutane da yawa suna faduwa akwai wadanda ke karewa ma fa
a sosai kuwa
sosai zaka ga mutun ya kai
ke san kafin wannan babba da aka fara da aka fara jiya juma'a din nan ran Laraba an yi dusar kankara kadan wallahi Halima nace miki kin san da na fita daga cikin ofishin nan karfe 4 da minti 45
sai yaushe ka isa gida
sai karfe 10 na dare na isa gida
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
wallahi ya tarar da ni a hanya saboda mutane da suke mutane a gaban mu haka wasu kawai ba za su iya tafiya ba sun bar dusar kankaran dubba ta wuce inci 1 ba
sosai
wannan ana magana fa cewa kafin ta kare muna iya samun inci 30 fa na wannan dusar kankara wacce inci 1 ji
baban Hassan tun 7 na magariba ya bar wurin aiki bai isa gida ba sai 3 na dare
sai 3 na dare wacce sai asuba kawai
daga Bethesda zuwa Brandywine shuru mu kira waya yace gashi nan moto ba kankara
ce
ana cikin layi motoci ba sa
kuma idan motoci sun riga sun tarewa mutum bayan da zai wuce saboda kina tafiya inda akwai hawa ko mun kashin hawa idan ba sun zuba wannan magani da ake zubawa na kaman ruwan gishiri da abubuwa ba to ko mun kashin abuna in mota ta fara hawa kawai sai kiga ta fara yin gabar da yamma ba za ta iya tafiya ba
kuma
sai tayin kawai sai ta juyawa sai
kuma aka ce akwai dimbin mutanen da kawai suka kasa tukin sai su bude motar su hita kawai su taka
bar mota
a tsakiyar hanya
sai da gaskiya na gansu da yawa Halima nace miki wato kafin sai gida yadda na rika bi ta gefen hanya kaucewa Allah ya taimake ni a kinsa akwai irin mota da ake mata menene zan ce ne tayunta dai haka dai sun bambanta da karfi haka zaka iya
za su iya juyawa a cikin kankara
amma shi din ma ba wai sai mutun yayi dabara saboda in kana bada wuta da karfi ka juya shikenan sai ta fara juyawa in ta fara juyawa kun ba za ta kama kasa ba sai dai mutun ya rika tashi a hankali in zai tsaya ma ya tsaya a hankali haka muka rika kaucewa cikin jeji gefen hanya har na samu na isa gida karfe 10 Halima, tafiya da aka saba awa ɗaya ce kawai, amma an yi wajen awa 5.
Wallahi, Allah yana son mu, za ka ga Afirka mu ce, mu ga munan dai duk ƙasashe sun ci gaba sai, wallahi rashin dusar ƙanƙara na ƙasashen mu rahama ce.
Ƙwarai da gaske kuwa, irin gine-ginen mu, Halima, aka yi irin wannan sanyi ina mutum zai shiga.
Eh, to, alhamdulillah, duk abin da ka ga Allah ya yi, mutum ka ce alhamdulillah.
Ƙwarai haka Halima. Halima za mu da sa'a sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana.
Allah ya nuna mana da rai da lahiya.
Amin summa amin.
Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau, yanzu dai ga takaitattun labaran duniya.
Sakataren tsaron Amurka Ashkata ya yi kira da a ci gaba da girke sojojin ƙasa na Amurka a Iraki da Siriya don a yi galaba kan ƙungiyar ISIS. Yayin wata hira da shi a gidan talabijin na CNBC a wurin wani babban taron tattalin arziki da ake yi a Davos, ƙasar Switzerland. Kata ya ce sojojin Amurka na ƙasa za su ƙarfafa gwiwar sojojin Iraki da Siriya su kuma mai da hankali kan bayar da shawarwari da kai ɗauki. Al'ummar da ke Washington DC babban birnin Amurka na shirin fuskantar wata guguwa mai ƙarfin gaske da take tafe da dusar ƙanƙara wadda ake tsammanin yawanta zai zamanto kusan wadda ba a taɓa gani ba a lokacin da guguwar za ta nufi gabas, wato gabashin ƙasar. Masu hasashen yanayi sun ce dusar ƙanƙarar za ta mamaye birnin Washington da sama da santimita 60 wadda ta fara zuba tun yammacin jiya Juma'a, ana kuma tsammanin za ta ci gaba da zuba har zuwa ranar Lahadi. Harin da aka kai kan wasu manyan bututun mai a yankin Niger Delta na Najeriya ya janyo fargabar yiwuwar ƙungiyar 'yan tsagerin nan ta ɗan lafa wani lokaci ta sake zaburowa ta kawo cikas ga ɓangaren man ƙasar. Babu dai wanda ya ɗau alhakin kai harin, to amma ya zo ne 'yan kwanaki bayan da wata kotu a Lagos ta bayar da umarnin damke tsohon madugun 'yan tsagera Tampolo. Cikin makonnin ƙarshe na shekara ta 2015, kusan manyan jami'ai da kwamandojin ƙungiyar ISIS a ƙasar Siriya da Iraki wajen 500 ne suka kwashe nasu suka arce.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.